jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashim Gumel daga nan sashin Hausa na murya Amurka zan gabatar an gudanar da taron masu ruwa da tsaki don neman hanyar kawo ƙarshen tashin hankulan da aka dade ana samu tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya da Nijar an dai gudanar da taron ne a birnin Kwani inda wakilin murya Amurka Haruna Mamman Bako ya halarta inda har ma ya zanta da wasu mahalarta taron ga dai Haruna da ƙarin bayani
a garin birnin Kwani an gudanar da wani zaman taro na ƙasa da ƙasa domin kiyaye afkuwar matsaloli tsakanin manoma da makiyaya akan iyakar Nijar Najeriya ƙarƙashin kungiyar nan mai kula da rayuwar kiwon tattalin rayuwar makiyaya mai suna Rupen Marobe abinda ya sani tuntuɓi shugaban kungiyar domin jin abinda taron ya sama gaba ga Ahmadu Halilu taro
wannan zaman taron a nan Kwani zama ne na biyu saboda mun yi zama ba wata shida da suka wuce nan ne tsanni bisan ga tsari ne muke nan ga ci gaba da shi domin da muka yi zamanan mun tattara jama'an da suka zo nan akwai gubernora akwai prefect da saraki na gargajiya da mayor da wakilan manoma da makiyaya duka aka hada su nan da service technique muka haɗu nan muka tattauna da mutanen Najeriya muka tattauna bisa ga kiwo matsalolin da suka shafi kiwo na zarga-zarga kenan na zuwa da dawowa tsakanin nan ƙasanmu da ƙasar Najeriya tunda nan bakin boda ne na Najeriya hada waɗannan jama'a aka haɗu aka tattauna aka tace matsalolin da suka shama mazamna karkara da su makiyayan suka ci musu a ƙwarya domin haka matsalolin da aka huddo su sai aka huddo tsari aka ce so wannan zaman taron ya zamanto kamar zama ne wanda zai ba mu dama mu hiddo komiti wanda ya kamata ya kula da harkar zarga-zargar ne kenan duk abin da ya shafi matsaloli na zarga-zarga a sa komiti wanda zai mai da hankali bisa domin fitinu tsakanin mazauna karkara tsakanin hukuma tsakaninta da mazauna karkara da wasu abubuwa duka wannan komiti zai mai da hankali to shine da aka hiddo wannan tsari a ce ya kamata a girka wannan komiti shine Allah da ikon shi wanga zama ne yau zama ne wanda zai ba mu daman mu girka wannan komiti kenan na farko komitin za a nuna yanda za a girka shi suwa ne za su zama mambobin shi suwa ne za su zama shugabannin shi ya ne zai aiki ya ne ya kamata ya hulɗa tsakanin shi da wasu mutane
taron dai ya gudana ne a ƙarƙashin jagorancin mataimakin gwamnan jihar Tawa tare da halartar shugabannin gundumomin da ke kan iyaka da tarayyar Najeriya da magajin nan gari da ma sarakunan gargajiya Malam Abbas Bawa shine shugaban gundumar Keta ya bayyana muna irin kokarin da suke kawowa a matsayin su na mahukunta domin tabbatar da samun zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya musamman akan iyakokin Nijar da Najeriya
Rufen da ta tsara wannan taro domin mu samu mu kaddamar da kudurori waɗanda na farko din sai dai a wutar ta dauka dangance da kiyo wanda mutane ke zuwa iyaka musamman in ka dauka tsakanin mu da Najeriya tsakanin mu da Benin tsakanin mu da Togo tsakanin mu da sauran kasashe har zuwa su kamaru Africa Central su Chad da sauran su to ka gani wannan na farko dama ce wanda zamu zo mutane su san da dokoki ke an yi makiyo dokoki wanda ma har sun huce ba cikin Nijar kade ba yau an ketara kasashen mu duka na CDA wala ECOWAS don ku duka akwai nan dokoki da ya kamata mu aiki da su to shine ma ga wannan taro zaka ga akwai misali mutanen Najeriya da suka zo sannan kuma mu hukuma duka an yo prefe mai yawa waɗanda suke da matsala dangance da harkar kiwo tsakanin masu kiwo da kuma makiyaya da kuma irin matsalar da shi kiwo kan samu bisa kan frontier
Malam Abdullah da Malam Ahmadu Siddo suna daga cikin mahalarta taron sun bayyana muna nasu ra'ayoyi game da yanda suka ga wannan taron ya gudana tsakanin manoma da makiyaya
to gaskiya yanzu da rofen ta doka ta doko hanya wanda ya zama to za a samu kwanciyar hankali cikin abinda ya shafi harkar kiwo ko a ce abinda ya shafi harkar noma paske dama menene misalin mu guda biyu na ta harko shi ne rashin sanin dokoki na ƙasa da yadda kundin ƙasa namu ya tanada don Christian sanin shi shi ne wani biyu sai ganin mutum yana fasakin doka ba cikin ya san ta ke doka ba kenan ko an yi rofen ta doko wani matakin da take na waya mutane kowa da kowa tsakanin matasa tsakanin al'umman mu duka tana forumin su bisa harkar kowa ya gane dokokin shi da ya gane darganiya tsakanin ƙasashe na Africa wanda ya zama to shigar suna kai ko'ina dan su gane iyakokin su da hakokin su.
Muna farin ciki da haka saboda da ake tun shekarun ba ir waɗannan taruka muna yin su. Da matsaloli da yawa waɗanda mu suke gamuwa da su da yau tun mun wuce su sai dai waɗansu.
A nata bangaren Hajiya Zainabu Ibrahim member ce a wata kungiya ta makiyaya mai suna Kal Haldin ta zayyana muna kokarin da mata ke iya kawowa domin tabbatar da zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya.
Gaskiya wanga taron da tirar da anka fara hada shi da Hilani da manoma dai akwai zaman lafiya. Mutane sun fara waye ma yan uwan mu da suke daji kai kuma wanga taron da ake yi ya sa dai mun ji dadi dai bisa dai. Bisa wanga taron da ake yi radda anka fara shi dai muna jin dadin hakan. Wanga taron mun san da tabbas in dai har ana yin shi muna samun kwanciyar hankali cikin shi. Ka san ko inda adda kai kwanciyar hankali akwai zaman lafiya ko kuma akwai jin dadi kenan ko.
A gaida Haruna Mamman Bako da fatan wannan yunkuri na shawo kan da daddiyar matsalar da aka dace ana samu tsakanin manoma da Fulani makiyaya zai cimma nasara. Masu rarrun mu a nan mu ka karshen shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin murya Amurka Haruna Mamman Bako wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma Julie Lewis Gresham wadda ta hada mana sauti. Musa Rafi Hashim Gumar ke cewa a huta lafiya.